إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزوه دمك مغانا لأسرية تيتا ranar Asabar wadda ta daidai da 17 ga watan Rabiul Awwal Hijira na da shekara 1427, wanda ta daidai da 15 ga watan April shekara ta 2006. Muna karatu dangane da ilimin Mustalahul Hadith a ƙarƙashin littafin Nukhbatul Fikr, dangane da ilimin Mustalahul Hadith da al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya gafarta mishi. Wannan shine karatu na hudu, wato kasar na hudu kenan. Insha Allah ta'ala yau za mu magana dangane da mas'ala ta hadisi gharibi. Hadisi gharibi mun dan tattabo magana akan shi a baya, cewa shi hadisi gharibi shine hadisin da yazo zuwa ga wanda yake hukunta shi din a iyakar binciken shi, yazo mishi ta ainihin hanya daya ne. Ajiya mun ji cewa in hadisi ya zama sahihi ko hasan, in aka samu ƙari akan riwayar waɗannan irin nau'i na hadisai guda biyu, ƙarin nan ya zan bai saba wa wanda ya fi shi aminci ba, ko kuma bai saba wa tarin waɗanda suka fi shi aminci ba, to sai a karɓa. Amma in ya zan an samu saɓani ta hanyar an gano saɓanin da wani dalili mai ƙarfi, to wanda aka ƙarfafa ɗin aka ɗauka shi ne al-mahfuz, wanda aka ƙi ɗauka ɗin ya zama za'ifi shaz. In kuwa saɓanin ya zo ne ba tare da amincewa ba, wato ba tare da mutumi ne mai aminci ba, mutum ne mai rauni sai ya zo da riwaya ta saɓawa mutumin da yake amintacce, to riwayar amintaccen mutumin sunanta al-ma'ruf, riwayar kuma ta mutumin mai rauni wadda ta saba ta zama al-munkar. A yau sai malam ya ce wal fardu nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al-mutabi'. Akwai kalmar ghayruhu da bata zo a watan nuskha ba, amma muhaqqaqa ce akwai ta. Ina fatar an gane. Wal fardu nisbi in wafaqahu ghayruhu fa huwa al-mutabi', wa in wujida matnun yushbihuhu fa huwa ash-shahid, wa tatabbu'u at-turqi lidhalika huwa al-i'tibar. Darasin mu na farko a yau zamu tattauna abubuwa guda uku muhimmai. Abu na farko zamu magana dangane da mutaba'a da kuma mutabi'. Sannan za mu yi magana dangane da shahidi da ke zuwa cikin hadisi da mushahada. Sannan za mu yi magana akan itibari. Hadisi ne Imamu Malik ya ruwaito shi daga al-Imamu Nafi', daga Ibn Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kun ji yadda isnadin yake, bari mu zayyana shi sosai. Malik daga Nafi', Nafi' daga Ibn Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan isnadi yana daga cikin isnadai masu inganci a wurin malamai irin su Bukhari, ma shine isnadin da yafi kowanne inganci a cikin duniyar ilimi. Shine Malik daga Nafi' daga Ibn Umar, sukan kira ta silsilatul zahabiyya, sarka ce ta gwal ta zinare. Muna nan da wannan isnadin, ya ruwaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaza. A wannan makarantar ta Nafi'u, makarantar su Malik kenan, sai aka samu wani ɗalibi na Nafi'u,
shi ma ya ruwaito irin wannan hadisin kamar yadda Maliku ya ruwaito shi. Amma kai da farko ta Maliku ka fara samu, da ka samu ta Maliku kana aiki da ita, kana hujja da ita, sai wani ya zo wanda an san shi mutumin kirki ne, amintacce ne, almajirin Nafi'u ne, babu matsala. Shi ma sai ya ce daga Nafi'u, daga Ibnu Umar, daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya faɗi hadisin irin su daya. Kuji iri daya, ba kama ba, iri daya, daidai wa daida. To wannan mutumi mu ɗauka shi kuma sunan shi Malik ibnu Dinar, ba Malik ibnu Anas ba. Malik dan Anas ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi ya ce kaza. Sai kuma wani mai suna Malik dan Dinar ya ruwaito daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin hadisin daya. To wannan Maliku ya biyo Maliku dan Anas kenan, to ya zama mutabi'i ga Malik. Wannan ne mana ne a nan don mu gane tukune yanzu a misalci a takaici. An fahimci irin wannan? Don in kun fahimci wannan za mu gini akan abubuwa da yawa, amma sai kun fahimci wannan tukuna. Don in baka asali bai zauna ba, reshe ba zai zauna, foundation bai zauna ba, gini ba zai zauna. Yanzu wannan muna son mu kafa wani gini ne, shine muke so mu fara muku da abinda kuka sani zuwa ga abinda ba a sani ba ake so a sani din. Shine kowa dai ya san riwayar Maliku daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar, riwaya ce sahihiya, babu shakka akan ta, kamar yadda nace ita ce riwayar ma da Imam al-Bukhari yake cewa ita ce asahhul asanid ala wajhil itlaq. To sai aka samu wani Malikun kuma dan Dinar, shi kuma ya ruwaito irin wannan hadisin daga Nafi'u daga Ibnu Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan hadisin. To sai a ce taba'a Malik ibn Dinar Malik ibn Anas, Malik dan Dinar ya biyo Malik dan Anas akan riwayar da muke da ita ta Malik dan Anas. To idan kun gane wannan, shine Imam al-Bukhari da yake ƙwararren malamin hadisi ne, in yazo sai ya cuɗa waɗannan riwayoyin guda biyu sai ya buge su su tafi wuri ɗaya. In ya taho da isnadi haddathani Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi qala akhbarani Malik an Nafi' an Ibn Umar, sai sa ha, sai ga wani ha, sai kuma yace wa haddathani Adamu an Malik an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sai faɗi hadisin gaba daya. Ya taho da isnadan guda biyu sai ya haɗe su a inda suka haɗu, sannan sai ya ci gaba da layi daya, madadin ya cika takarda da maimaita abu daya. Misali al-Imam al-Bukhari ya yi karatu a hannun ɗaliban Maliku gaba ɗaya waɗanda suka yi karatun Muwatta, sai in bai ji labarin ka ba. In har ka yi karatun Muwatta kana ko ina ne sai ya bi ka duniya, ya je ya koyi wannan Muwattar a wurinka. Saboda haka babu mutumin da ya shahara Imamu Malik ta hanyar almajiran Maliku masu yawa a duniya irin Imam al-Bukhari. Shi yasa akwai abun mamaki waɗanda ba su san darajar malaman hadisi, da yadda malaman hadisi suka ɗauki Imam Malik ba, suna ɗaukar cewa kaɗai dan malamin hadisi ya saba wa Maliku ba ya girma Maliku. A wajen riwaya a duniyar ilimi dangane da Imam al-Bukhari, Imam al-Bukhari baya girmama kowa kamar Maliku, sai Shu'uba. Shu'uba ne kawai yake gabatar da shi akan Malik, shi ma ba wai gabatarwa ce irin gabatarwa ta ana ganin Maliku da na ƙasa ba. A'a, za mu faɗi dalilin wannan gabatarwar in mun je can wata gaba a cikin wannan karatun littafin insha Allah. Idan Imam al-Bukhari ya zo kana karatun cikin Sahih al-Bukhari, za ka yi ta ganin hadisan Maliku, wani daga Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi, mutumin ƙasar Siriya ne, Sham. Wani wata riwayar daga wurin Abdullahi ibn Yusuf al-Qa'anabi, mutumin ƙasar Masar ne. wata riwayar daga Adam ibn Abi Iyasin, wata riwayar daga Ismail ibn Ukhti Malikin, ɗan ƴar uwar Maliku ne, Maliku ya rike shi ya karantar da shi, ya koyi mu daurin Malik Imam al-Bukhari ya je ya koyi karatun gurin shi, wata daga al-Imam Abu Nu'aymin al-Fadl ibn Dukayn, dukkan su almajiran Imam Malik ne, wata daga Yunus, ga sunan waɗannan riwayoyi in ka tattaro su. To sai kaga yanzu Imam al-Bukhari ya je wurin Abdullahi ibn Yusuf ya karanto hadisi, ya je wurin Abu Nu'aymin ya karanto. To sai zama in yazo yace haddathani Abdullahi ibn Yusuf ibn al-Qa'nab qala akhbarani Malik an Nafi' an ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallama, ya kawo wannan hadisin, sannan ya sake zuwa yace haddathani Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn qala akhbarani Malik an Nafi' an ibn Umar an an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sai zama yana ta maimaita abu daya. To me fa'idar maimaita abu daya? Cika takarda ne, bata mutane lokaci yake. To da yake kwararren malami ne in ya zo sai ya koro wannan isnadin, sai ya kure shi kakab anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai sa ha sai sake cewa wa haddathani wane 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 wane, sai ya zo inda wannan isnadin za su hadu da wannan, shine kan Maliku ko kan Zuhri ko kan wane ne, sai tsaye da wannan, sai sake koro ɗaya isnadin, sai ya zo inda nan ma magama ce, sai ya haɗe su. To in ya tsuke su, wannan ya taho, wannan ya taho, wannan ya taho, in ya tsuke su nan, idan Maliku ne ya haɗa su gaba ɗaya, to daga nan shi kenan sai zan ya kawo isnadin gaba ɗaya. To anan ta iya yawa ka ce yo ai nan ɗin ma maimai ne, ba maimai ba ne. A cikin fiqhin Imam al-Bukhari sai kaga wani abu da yake iya Imam al-Bukhari, sai kaga wani abu wanda babu a kowane isnadi wani yana da shi. Misali tayunan kaga haddathana, tayunan kaga haddathani, to akwai karin ilimi. Tayunan kaga akhbarani, tayunan kaga wa qala li fulanun, to akwai karin ilimi. Tayu anan tsakiya kaga haddathani, anan kuma sai kaga an. Dan haka gaskiya ina mamakin wasu ƴan kananan yara da basu san komai a duniyar ilimi ba da za su muƙabalanci Imam al-Bukhari. A ƙashin gaskiya bani jin a duniyar ilimi yau akwai wani mai rai da ya isa ya muƙabalanci Imam al-Bukhari a irin waɗannan matsalolin, saboda duniyar ilimin zamanin shi ta sallama mishi waɗannan malaman aljibalur rawasi ne, su ne duwatsun da suke daddane da duniyar ilimi, amma sun sallama mishi. Sai ga wani kawai wai ya je ya karanta a wani pamphlet da turanci da aka rubuta aka fasara, wai an ce a Bukhari akwai hadisi da'ifi, shi ma sai ya je ya fadi, ce mishi zo ka bayyana ya aka ya zama da'ifi. In ya kafa sai ka ce ashe ba kai ka ba a fa ba, kai ma ji kai ko karanta, to tun farko sai ka zo ka ce wane ya ce, in ya so a yi fadan da wane. Amma in ka ce kai, to mu kai za mu ce to yi mana bayani. To ire-iren waɗannan ilmomi da ke cikin Bukhari, za ka karanta isnadi a cikin sahihul Bukhari ƙarara za ka gan shi da'ifi ne, amma wallahi ba ka isa ka ce da'ifi ba ne. Kafin nan Bukhari ya kawo wannan hadisin da wani isnadi wanda wannan da'ifancin da kake gani babu shi. Misali riwaya ta mudallisi Ibn Juraijin ya ce an, sai ka ga wannan riwayar sai ka ce to ai Ibn Juraijin mudallis ne kuma kad an ya ce an, don haka sai ka ce wannan da'ifi ne. A ilimin Bukhari ya kawo shi kafin nan ko kuma zai kawo shi nan a inda Ibn Juraijin ya ce haddathani ko haddathana ko akhbarana ko anba'ana, in ba haka ba zai tabbata akwai inda aka ruwaito shi da isnadi sahihi wanda ya fito ya karare ya ce haddathana. To idan kaga Imam al-Bukhari ya yi irin wannan haka, to yana nufin hadisi ɗaya ne aka samu ta hanyar malami ɗaya, amma kuma isnadojin sai suka fasu, to sai tattaro maka su sai kawo su da farko, to inda suka tsuke ɗin sai zo sai tsaye da su a nan, sannan sai ci gaba da igiya ɗaya, kamar yadda ne na ina fatan kun fahimci wannan misali. To yanzu irin wannan idan na farko da kake da shi riwaya daga Maliku, aka sake zuwa nan daga Maliku, aka sake zuwa nan daga Maliku, aka sake zuwa nan daga Maliku,
to gaba ɗayan yanzu kaga dai hadisin nan hanya ɗaya ce da shi domin dai ya ƙure akan Malik. To kana nan shine sai ka tafi kana abin da zamu zo mu samu shine al-itibar, sai ka ce wannan hadisi ya tabbata Malik ya ruwaito gashi. Ina son in ga banda Imam Malik akwai wanda ya ruwaito wannan hadisin, sai ka ce zaka fara yawo. To shine zaka fara tafiya cikin littafai na hadisai waɗanda ke ruwaitowa da isnadi, sai ka zauna shin wannan hadisin akan me yake magana, yana magana ne akan harkar azumi ko zakka ko aure. Ya ma'ashara shabab man istata minkum alba'a falyatazawwaj. To shikenan akan wannan hadisin ne nan Malik ya ruwaito, kana neman ko akwai wani wanda ya ruwaito wannan hadisin banda Malik? Kar ku manta muna magana akan menene, akan al-gharibun nisbi. Muka ce al-gharibun nisbi shine hadisin da yazo da hanyoyi amma sai aka samu munasabar wani mutum a tsakiya kadai ko a ina ne sai ya sa mai sai ya zama gharibi ko. To kaga a iya abinda ka sani yanzu waye ya ruwaito shi? Maliku. Amma nan almajiran Maliku na da yawa, tayu kuma nan ma malaman Maliku suna da yawa, amma kaga bin nisba li malikin wahdahu sara alhadithu ghariban falidhalika yusamma nisbi, saboda Maliku ne kawai nan ya zama me, ya zama gharibi. In ba haka ba a ce Malik ya ruwaito daga malamai hudu, malaman shi kuma sun ruwaito daga malamai biyar daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan almajiran Malik wajen guda goma sun ruwaito hadisi. To ya aka wannan hadisi ya zama gharibi? Sai a ce saboda Maliku kawai. To yanzu shine zaka fara yawon nemo wa wannan hadisin, yawon nemo wa Maliku mutabi'i, shin akwai wanda ya biyo Maliku akan wannan riwayar? To shine sai ka je sai ka dauki wannan littafi ka ce to na gani a muwar daki nan, sai ka ce bari ka fara nema, sai ka shiga Bukhari ka duba, ka shiga Muslim ka duba, ka shiga Baihaqi ka duba, Nasa'i ka duba, Musnad al-Imam Ahmad. To wannan aikin da kake na yawo, naka ce wai me kake yi ne? Sai ka ce ina itibari ne. To yanzu ka fara magana da yaran malaman hadisi kenan, wanda duk bai iya ilimin hadisi ba bai san me kake ba. Domin me kake? A'a, itibari. To itibari ba lura ba kenan? To ya kai na ga ba ka lura da abin? A'a, ba lura ba. Bincikowa hadisi da ike gharibi nisbi wata hanya wadda za a samu mutaba'a akan wanda ya ja ya zama gharibi din. Nisbar ga Imam Malik ne kawai yanzu. To kana neman wannan gharabar ta dauke ni, don haka sai ka dauko wannan gabana nan Musnad al-Imam Ahmad ne, sai misali sai a ce sai ka dauko, sai ka ce bari gani wannan hadisin dama daga Ibn Umar ne, sai ka ce to bari ka duba hadisan da Abdullahi dan Umar ya ruwaito. Kana duba hadisan Abdullahi dan Umar garam, sai kaga irin wannan riwaya tsaf 100% irin su daya, ba kama daya ba fa, irin su daya, amma ba daga Maliku ba. An fahimta? To wannan mutumin da zai cike gurbin Maliku a daidai inda Maliku yake, sai ka sa shi sai zama mutabi'i kenan ga Malik. Daga yanzu hadisi ya tashi daga me? Daga gharibi ya zama aziz. To in kai ba rago bane, sai kuma ka je ka ci gaba da bincike, ka ce in Allah ya so hadisin nan dai za mu ƙara samu mishi hanyoyi, sai ka tafi kai ta duba ajiza. Don haka na taho muku da ire-iren littafan da ake neman irin waɗannan. Wannan Musnad al-Imam Ahmad ne. To yadda ake neman shi ne, ko waɗanne irin hadisai akwai inda ake neman su jama'a. Idan hadisin nan hadisi ne marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to in kana nema to ka fara duba waɗannan littafai shahararru irin su Bukhari, Muslim, Abu Dauda, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, sannan sai ka taho irin Musnad na Imam Ahmad da makamantansu. Juz'ul qira'ati khalfal imam na al-Imam al-Bukhari, juz'ur raf'il yadaini na al-Imam al-Bukhari, duk waɗannan ajza akwai littafai da malamai za su rubuta. Shi littafin kadai za a rubuta shi ne don wata matsala kawai,
ba wai littafi ne da zai tattaro matsaloli ba. Juz'us sadaq, akan sadaki kawai hadisan sadaki zai biya tara wannan malamin da isnadi. Sai zan hadisin da kake nema yana magana akan aure ne, kaga akwai alaka. Juz'u raf'il yadaini, akan matsalar daga hannu ne ka samu wannan hadisin daga Malik, sai ka ce bari ka duba munasabar za ta yi daidai da juz'u raf'il yadaini na Bukhari. Juz'u alqira'ati khalfal imami, shin ana karatu bayan liman ko ba a yi a sallah azhar da kaza kaza kaza, yaya abin yake? Akan haka ka samu wannan hadisin, kaga munasabar sai ka tafi irin wannan. Ina fatan kun gane irin tafan da ake nan. To idan kuwa asari ne mauqufi ko maqtu'i daga wani sahabi ko tabi'i ko fatawar wani malami kake neman, ga ta ka samu nan daga Malik, ya ruwaito fatawar Nafi'u, to yanzu wannan ba hadisi ba ne, asari ne kenan. Wannan ba marfu'i ba ne, wannan ba mauqufi ba ne, maqtu'i ne. Maqtu'i shine maganganun tabi'ai zuwa ƙasa, mauqufi maganganun sahabbai, marfu'i maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam da ayyukan shi da makamantansu. To yanzu Nafi'u ne ya bada fatawa, sai Maliku ya zo ya bada labari. Ya hakuri, duk zaka samu akwai a cikin littafin. Yanzu ku fahimci darasin kawai, wato waɗannan bayanan sun fi muhimmanci fiye da abin da ke cikin littafin, dan in ka fahimta da ka karanta littafin za ka gane. Duka kuma suna nan a cikin insha Allah. Maliku ya zo ya ce malami na Nafi'u ya ce kaza, shikenan. Sai aka ce to yanzu wannan riwaya daga Maliku kawai, ana so a ji ko akwai wani dan makarantar Nafi'u da ya taɓa faɗin wannan fatawar. To yanzu nan karka tafi duba a Bukhari, ba su daga cikin mazan. Ina son in nuna muku ina ake, wato zaka dubi meye matsalar. To akwai irin littafan da ake dubawa, kun ga can muka ce sai ka tafi kana duba irin su Bukhari, Muslim, saboda hadisai ne marfu'ai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan fatawa ce ta wani sahabi ko, to karka tafi neman ta irin wannan. Wato ba wai an ce ba za a samu bane, amma ina ake zaton, ina aka fi zaton abu, ainihin ake fara dubawa. To inda aka fi zaton fatoyi irin wannan shine din littafin da kaji an ce mai musannaf. To guda biyu ne ake da su shahararru a musulunci, al-musannaf na al-imam Abubakar ibn Abi Shayba da al-musannaf na al-imam Abdurrazzaq As-San'ani. Waɗannan malaman suna tattaro irin waɗannan. To bari in ɗan yi bayani me yake nufi da musannaf a cikin ilimin hadisi. Wato malaman hadisi ba wai kawai suna sa wa littafi suna ba ne, duk sunan da ka gani a ilimin hadisi yana da tashi ma'ana. In ka ji an ce juz'i, ba wai juz'in nan kawai suna ne ya ci tuwo ya ƙoshi kawai ya ce sunan littafin shi juz'i ba, a'a, juz'in ma istilahi ne. In ka ji an ce musnad, musnad ɗin nan istilahi ne. In ka ji an ce sahih ko sunan ko kaza ko muwatta, dukkansu istilahi ne, ba wai suna ne kawai yadda ka ga dama ka saka ba. Saboda haka in suka ce musannaf, abin da suke nufi malamin hadisi ya rubuta littafi ya tattara fatawoyi gaba ɗaya kawai, ba ruwan shi da nuna ra'ayin shi. Don haka a cikin littafin musannaf ba ka gane ra'ayin mai littafin, don zai ce maka babin da ke cewa wanda duk ya bada sadaki kaza yayi aure yayi, sai kawo malaman da suka yadda da wannan fatawar. Yana gama kuma sai ce babin da ke cewa wanda ya bada sadaki kazan nan kuma bai yi ba, sai kuma ya kawo malaman da su kuma suka rusa wannan fatawoyin. Don haka amfanin littafin musannaf shine tattara fatawoyin malamai kawai. Don haka zaka rinka ganin fatawoyin masu naushin juna. Abu Huraira ya ce kaza ya halatta, da isnadi sahihi daga Abu Huraira ya ce kaza ya halatta, sai kuma malamin ya sake kawo maka daga Abdullahi dan Umar da isnadi sahihi, shi kuma Ibn Umar ya ce kaza bai halatta ba, ya rage dai shi ya tara maka fatawoyin malamai, shi dan jarida ne. A dan jarida ba haka yake ba, yace to kai ne zaka ce wannan, yace a abinda aka yi mana Allah ya saka da alheri, wani kuma kai ne zaka ce, sai yace Allah ya isa dan cutan mu aka yi. Misali ko kun gane. To amfanin littafin al-musannaf shine duk ra'ayin da kake nema na malamai daga fatawoyin sahabbai da tabi'ai, to tafi can, tare da cewa yana kawo hadisai marfu'ai daga Annabi amma kadan ne, amma aikin musannaf kenan, shi yasa akwai na Abdul Razzaq, akwai na ainihin Ibn Abi Shayba Abubakar. To ku rike wannan, dan haka duk sanda kake neman asarai irin waɗannan karka tafi kana ta nema a Bukhari. Littafi na gaba na samun asarai irin wannan Muwatta ta Imam Malik. Imam Malik yana yawan ruwaito asarai, fatoyin sahabbai da tabi'ai da makamantansu. Littafi na gaba Sunan al-Kubra ta al-Imam al-Baihaqi. Littafi na gaba Sunan ta Sa'id al-Imam Sa'id ibn Mansur. Waɗannan suna tattaro irin waɗannan da isnadi. Dan haka zaka ga malaman hadisi na wannan zamani waɗanda suka goge akan wannan fanni, irin su Malam Abdurrahman al-Muallimi, Allah ya gafarta mishi, irin su Nasiruddin al-Albani, Allah ya gafarta mishi, da makamantan irin su, idan suka ɗauko wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama suka kafa hujja da shi, tayu zaka ce to amma jama'a an taba jin waye ta uba da wannan fatawar, kafin ka ce haka sai su tafi irin waɗannan littafan sai su lalubo sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da suka goyi bayan wannan fatawar, sai su kawo sun baka ansa tun kan kai tambaya, sai ka rasa yadda za ka yi a duniya. Dan hadisin da yayi waka ce to ai wannan hadisin bamu taba jin wanda sai ce maka wane ya bada fatawa da shi, wane ya bayar, duba cikin littafai kaza. To waɗanda ba malaman hadisi ba in suka ɗauko irin wannan manhajin, nan da nan sai a kawo da su, dan zai kawo hadisi, ga hadisi sahihi, sai ce to mun ji amma waye taba bada wannan fatawar, sai kai gunka ce to ga dai hadisi, sai ce to yanzu kana nufin duk duniya kai ka fara wannan fahimtar, to kai ma sai gaban ka ya fada anya kuwa. To kun ji yadda malaman hadisi suke aiki, dukkan shi wannan munasaba ce akan neman mutabi'i. To yanzu kun ga abubuwa uku da na faɗi a hikimance, na faɗi guda biyu na tsallake ɗaya, na faɗi yadda ake gano mutaba'a da kuma mutabi'i. Mutabi'i shine malamin da ya biyo, mutaba'ar kuma ita ce riwayar da aka biyo da ita ta daidai da irin wannan. Sannan na faɗi yaya ake nemo mutaba'a da mutabi'i, shine yawan nema cikin littafan hadisi, sai nace shine i'tibar kuma. To yanzu sai shahidi, haka ake karantar da wannan gabar. To garin neman mutaba'a din nan, sai kai karo da wani hadisi gashi ma'anar shi daya amma ba kalmomi daya da wannan da kake nema ba, amma ma'ana daya. To sai ka kawo, sai ka ce to wannan shahidi ne. Kun ji bambancin shahidi da mutabi'i? Shahidi shi lafuzan bai yi daya ba, misali malam ya ce ba zai ci ba, sai wannan ya zo ya ce malam ya ce ya koshi, kaga waɗannan maganganun za su iya tafiya a ma'ana daya, tare da in an so a ƙalƙale za a ce bambam. Amma dai in ana neman abin da zai shedar malam ya ki ci ne ko yaya, sai ce to na kai ya ce ba zai ci ba, wane eh ne malam ya ce a ya ce ya koshi, ya ce eh to shikenan. Amma fa wannan ba goyon bayan wannan yi ba da kalmar, don kalmomin ba iri ɗaya bane, amma maganar wannan da ta zo ta zama shahidi akan wannan. To kun fahimci yanzu shahidi, mutabi'i da i'tibari? To shine darasin mu na yau, mu sake maimaitawa a fahimta da kyau. Allah ya taimaka. Ta malam yace wal fard an-nisbi shi hadisi fard an-nisbi in wafaqahu ghayruhu, in aka samu wani shi yayi muwafaqa da shi, na gaya mana muwafaqar daidai wa daida, to fa huwa al-mutabi', shi wannan da ya daidai da shi din shine mutabi'. Wa in wujida matnun yushbihuhu, in ku aka samu wani matani, wata magana wadda ta yi kama da wancan da muke da shi a hannu, fa huwa shahidu, to shi wannan da aka samu din a yanzu ya zama shahidi ga wanda muke da shi. Wa tatabbu'u turqi lidhalika, bibiyar hanyoyin hadisi, neman hanyoyin hadisi domin gano shahidi da mutabi'i, huwa al-i'tibar, shi yake kira al-i'tibar. Na fatar an gane, to kaga babu iskal kenan. To don haka daga cikin irin yadda akan bada assignment irin wannan, sai a ce ga wani hadisi,
yanzu abinda ake so a dan fara gogar da kai ka dan fara sabawa da Bukhari ake dauka, don Bukhari shine kyakkyawan misalin malamin da ya rubutu yana kawo irin wannan. Sai a ce hadisi kaza yana cikin Bukhari, malam zai gaya maka yana cikin Bukhari, har ma ya ce maka a wuri kaza, sai ce ina so ka bibi inda zaka samo mini shahidi da mutabi'in shi. Bari in yi mana misalin da shi Ibn Hajar ya anan akan ainihin hadisin cewa ba a yin azumi menene a shaharu 29 yawman la tasumu hatta tarau al-hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in humma alaykum fa akmilu al-iddata 30. Yanzu wannan hadisin ka dauke shi yana da lafuzza da yawa a cikin sahihul Bukhari, to daga cikin lafuzzan akwai shahidi wanda sun yi kama, akwai mutabi'i wanda daidai wa daida kuma irin su daya. Ko mun fahimta? To yanzu ku je ku dauki sahihul Bukhari babin azumi ku gano wannan hadisin. A nan cikin babin azumin ma za ku yi ta samo wa hadisin shawahid, ga lafazin ya taho. Wannan sai ya ce fa in ghumma alaikum, wannan sai ya ce fa in ughmiya alaikum, to ba za ka ce wannan tabi'i bane, a'a, dan ghumma da ughmiya dukkansu ma'anarsu rufewa, amma kuma an yi amfani da lahajoji daban-daban. Ghumma an rufe, ughmiya an rufe. To yanzu waɗannan lafuzan tare da masdarin kalmomin ɗaya ne, amma ginansu a haka fa ya yi ɗaya? To don haka sai ka sa ɗaya ya zama shahidi ga ɗaya. Amma kana nan sai ka ga daga Ibn Umar ya ce fa in ghumma alaikum, sai kuma ka sake gani daga Abu Huraira ya ce shi ma fa in ghumma alaikum, to shi kenan sai ka ce an samu mutaba'a, an samu mutabi'i kenan. Kun fahimci wannan? To akwai wani abu da malam bai faɗi ba anan, shine zan dan faɗa mana, shine ita mutaba'a din kashi biyu ce jama'a. Idan daga Malik an gane kake da hadisin ka na farko, sai ka ɗauko wani isnadi sai ya taho tiriyan 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 tiriyan, sai bai yi iri ɗaya daga Malik ba isnadin, sai ka samo isnadin ka daga wani malamin ka taho kai tsaye kama wancan da muka buga misali Maliku ɗan dinar, aka taho daidai wa daida, sai da aka tafi. Sahabin wannan hadisi shine Ibn Umar, sahabin wannan hadisi shi kuma Jabir, amma hadisin lafazi ɗaya babu harafi ko kalma da suka saba. To Jabir, riwayar Jabir ta zama mutaba'a ga riwayar Ibn Umar, wato riwayar Maliku ɗan dinar ta zama mutaba'a ga riwayar Maliku ɗan Anas. To amma anan kuma sai ka ce mutaba'a ce kasira, wato idan sahabin hadisin da wane ya ruwaito, riwayar da ka samo ta biyu ta zama ita ma iri ɗaya ce da sahabin, to ta zama mutaba'a tamma. Idan kuwa wani sahabin ne amma dai riwayar hadisin iri ɗaya, to ta zama kasira. Shi ne kawai bambanci. Ina fatar mun gane. Allah ya taimaka. Ku rike abubuwan nan da kyau, ku fahimce su da kyau jama'a, domin lokaci fa zai zo wanda insha Allahu ta'ala za a zo za a fara waɗannan abubuwan a aikace. To a lokacin ba ruwanmu fa da nukhba, don ƙa'ida ai an gama, yanzu ana fahimta ƙa'idan ne anan. To lokaci zai zo wanda za mu zo sai a budo. Misali yanzu nan gaba gare ni sahihul Bukhari ne, bari mu ɗan yi mana a aikace mu gani. Nan gaba gare ni sahihul Bukhari ne, gashi Bukhari ya ce kitabul juma'a, babu fardul juma'a, babin da ke bayani akan farlancin juma'a, yaushe aka farlanta sallar juma'a. Wato Bukhari kai tsaye ya hukunta sallar juma'a farilla ce. Sai ce liqaulillahi ta'ala, saboda magana Allah, idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi, idan aka kira sallah ranar juma'a to ku kintsa ku tafi ambatan Allah, wazarul bay'a, ku bacci niki. Fas'au, Bukhari ya ce me ma'anar fas'au, sai ya ce famdu, da an kira sallar juma'a kawai sai ku kintsa, daga nan sai ku wuce sallar juma'a. Sai ce حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزنادي
أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كن جد إسناد يكي بخاري يقرأ دغ مالم من أبو اليمان أبو اليمان دغ شعيب شعيب دغ أبو الزنادي أبو الزنادي يبعد العبار شوى ببن مالم من شميسونا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج wanda yake bararren bawa ne na Rabi'a dan Harith ya bashi labari cewa ya ji nashi malamin Abu Huraira yana cewa shi kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa nahnu al-akhiruna as-sabiquna yawm al-qiyama mu muka fara zuwa karshe a nan duniya amma ranar kiyama mu za mu riga kowa shiga aljanna baida ko da ita annahum utul kitaba min qablina an ba su littafi kafin mu su yahudu da nasara thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim wannan juma'a ita ce ranar da aka farlanta musu a mako su rinka yin ibada amma me ya faru fahtalafu fihi sai suka rikice game da ita fannasu la fahadana Allahu lahum sai Allah ya nuna mana ranar ita ce juma'a Coci da Yahudu suke zuwa ranar Asabar. Coci da Nasara suke zuwa ranar Lahadi. Ranar Juma'a ce aka farlanta musu. Amma da rikici yawa sai suka rikici, waɗannan suka laliba sai suka fada Asabar. Waɗannan suka buga sai suka fada Lahadi. Mu musulmi sai Allah ya shirye da mu ga Juma'a din. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake tafa'ulin yadda abin yake. Sai yace fannasu lana fihi tab'un. Mutane suna bin mu ne game da ranar Juma'a. Sai mun yi juma'a yau sannan yahudu gobe asabar su yi sannan jibi lahadi kristoci su yi kun ga in aka je lahira ma to haka mu ne za mu fara shiga an fahimta wannan fa yahudu da nasaran ma da suka tabbata akan addinin kenan na gaske ba hayaniya ba da kada-kada ko kun fahimta to abinda muke so mu ce anan mu yanzu ba fiqhin hadisi ne kaza zai abin nan dinmu ba gashi yace al yahudu gadan wan nasara ba'da gadin yahudawa gobe nasara kuma jibi to yanzu wannan hadisin mu dauke shi ya zama mana kyakkyawan misali sai mu aje sahihul bukhari to yanzu waye malamin wannan hadisi malamin hadisin nan daga abu huraira shine al imam abdurrahman al a'raj shi kuma waye almajirin shi shine abu zinad waye almajirin shi shu'aibu waye almajirin shi abul yaman shine malamin bukhari to yanzu wannan hadisin ga musnadul imami ahmad a gabana ina so nemo shi kun ji abu na farko sai mu ce ga kuma wani littafi wannan kaddarawa ne ga wani littafi mai suna kitabul juma'a للامام ابي بكر الخلال مثالي نك من وني مالمي مي سونا الامام ابو بكر الخلال المازري امام احمد شي كما يربط لتافي ده يتتتر مسالولين جمعه ده اسنادي غاشي ا غبانا شي ما دن هكا سنن شي جزء صلاه الجمعه سنن كما غا وني لتافي wannan littafin kadai abin da ke cikin shi hadisan abu huraira ne sunan shi musnadu abi huraira lil imam abubakar al-marwazi ga su a gabana to a ka'idar yadda zan fara binciken sai in aje musnadul imam ahmad tukuna saboda bincike ana so ka fara ne daga inda yafi sauki dan haka sai in ce bari in duba kitabul juma'a wanda aka ruwaito aka tattaro hadisan juma'a akai sai ina dubawa a cikin wannan kitabul juma'an nan sai in ga in malamin ya tattara hadisan Abu Huraira wuri guda to sai in tafi can kai tsaye idan bai tara ba to sai in ci gaba ina neman hadisin da ke da alaka akan wannan daga babukan zan iya ganewa misali wacce ce ranar da babun mata ikhtalafa ashabul milal fil juma'a yaushe masu addinai suka saba game da harkar juma'a kaga wannan babin zai zama yana da alaka iya kawo irin wannan hadisi sai fara tsammanin yana nan idan kuma littafi ne irin rubutun malaman da ba ruwan shi da babi ma aiki ya same ka zama za ka yi sai ka karance shi gaba daya to annan Bahaushe ya ce ba a bori da sanyin jiki, to wallahi karatun hadisi ne ba a yi da sanyin jiki. Abin baya son kyuya, baya son ciwa-ciwa ko kada. Wai kaga kai, to yaushe kai bari yin hakura, to baka da rabo cikin hadisi. Idan abu ya gagara sai ka zauna ka ce bari ka gani. Rin karanta littafin nan tun farkon shi sai ka fara karatun shi gaba daya. Kana yi sai ka gano abin da kake nema. Idan ka ga abin da kake nema, to yanzu sai ka fara gwadawa. Ga hadisin nan nahanul akhiruna sabiquna, ko gashi kuma nan al-Imam Abubakar ya ruwaito shi a cikin juz'u salatul juma'a. Sai in gwada in ga irin matanin hadisin daya, sai naga irin su daya ba bambanci ko kadan, to sai in ga waye sahabin hadisin Abu Huraira, waye tabi'in hadisin, anan tabi'in hadisin shine wa, shine al-Imam Abdurrahman. Nan ma sai naga haka, nan sai naga Abu Zinadi, nan ma sai naga haka, nan sai naga Shu'aibu, nan kuma sai naga Malik, domin da Shu'aibu da Malik ajinsu daya, malamin su Abu Zinad. Sai in ce to yanzu tunda kun ga riwayar farko da nake da ita ta Abu Zinad ce, to nan yanzu riwayar Maliku ce, to yanzu Maliku ya biyo Abu Zinad. Malik ya biyo Shu'aib. An gane? Kuna fahimta da kyau jama'a? Shu'aibu anan shine almajirin Abu Zinad, anan kuma Maliku ne almajirin Abu Zinad. To kun ga Maliku ya biyo Shu'aibu kenan. To amma sai naga kamar yadda ka ga riwayar haka, can Shu'aibu nan Malik, amma a wannan lafazin sai naga nahanul akhiruna sabiquna, ko anan kuma sai naga nahanul akhiruna al-awwaluna. To da lafazin as-sabiquna da lafazin al-awwaluna ma'anar su daya, dan ma'ana nahanul akhiruna a zuwa duniya mu ne na ƙarshe, amma as-sabiquna mun gane rigirge mu shiga aljanna ranar kiyama, nan kuma al-awwaluna mu ne farkon wanda za mu fara shiga, ma'ana wahid. To tunda ma'ana ta daya a nan, sai ce wannan mutaba'a, to yanzu ba mutaba'a ba ce, ta zama me? Ta zama shahid. To ina nan sai ce to shikenan, bari in dauki musnad. Abin da yasa ban yi muku bayani akan musnad ba, za mu zo karatu akai, za mu yi magana insha Allah. Sai kuma ga musulun na Abu Huraira, an ba ku manta ba, mun ce akwai musulun na Abu Huraira ko? Sai yake bari kuma nan ji hadisan Abu Huraira kawai aka tara, sai duba can sai naga Abu Huraira ya sake ruwaito wannan hadisin a wannan littafin na uku kenan. Sai in fara gwadawa haka, shi yasa aikin ina liman nake cewa aikin ba a tebur ake yi ba. Shi yasa kullun zaka samu malami bahisi in library ne kata-kata, ba shiri, ba yadda za a shirya littafi, don ba zai shiri ba, ina baka nake zai shirya wani sufanu da sauransu, sai dai yan mata ya dan tattara a rufe gobe ma su sake watsewa. Littafan ba za su shiri ba, saboda me? Wannan ka sa shi ka kasa wani abu ne nan kuma ka yi, sai kuma ka binciko haka, sai ka ga to nan kuma riwayar Maliku dan Dinar daga Abu Zinad ita kuma me take cewa, nan da aka ce nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyama, baida anan kuma sai zama kalmar baida ba ita bace, sai dai aka ce illa, sai ce nahnu sabiquna nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyama baida annahum, anan sai yazo illa annahum, sai kace ka sake samun shahid. Ina fata kuna fahimta, karfa kumanta yanzu dunnan hadisi ɗaya ne, kuma har yanzu hanya ɗaya ce ake ta samu. Sai ka ce to yanzu abin da za ka yi, bari ka duba musnad na Imamu Ahmad. Da ka duba musnad na Imamu Ahmad, tabbas sai ka binciko inda aka tattara hadisan Abu Huraira ga su, kana duba sai ka ga wannan hadisin ko yanzu ya yi daidai da wannan matanin, ko yanzu ya saba da zai zama ya zo da ɗayan abubuwan nan uku ne, ko kuma ya zo dai da nashi, wato har yanzu dai daga Abu Huraira ne ko? To in ka gama haka, to sai kuma ka ce bari ka ga ko wani sahabin ya ruwaito wannan hadisin. Yanzu ka gama samun mutaba'a.
tamma duka suna marawa riwayar Abu Huraira ne sai kace bari ga ko Ibn Umar ya ruwaito to wannan bahasin yafi nada su don wannan bahasin baka san ina kake tafiya ba wancan kuwa hadisan Abu Huraira kawai kake tabi nan kuwa yanzu zaka ce bari ka duba daga Jabir in ka gama karance na Jabir ba gani ba sai ka ce bari ka duba musnadin Aliyu ba gani sai ka ce bari ka koma musnadul Hasan ba gani ba bari musnad na Ibn Abbas haka zaka yi tai duk wannan tana daga cikin itibar to idan ka gama iyakar kokarin binciken ka to shine in ka zo zaka rubuta littafi kamar Bulughul Maram ko 40 hadith ko wane ne sai ka ce an Abi Hurairata kaza 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 sai ka zabi lafazin da kake so zamu zo mu magana yadda ake zaben lafazi wajen rubutu don ba kowane lafazi zaka zaba ba sai ka zabi lafazin da kaga ya dace daga cikin bisa ka'ida in ka zo shine sai ka ce akhrajahu al-Bukhari wa Ahmad wa Abi Bakar kaza wa kaza wa kaza wa kaza in yaso in ka so sai kai ishara a wajen lafuzan wana da lafazi kaza wana da lafazi kaza wana ko kuma bi alfazin mukhtalifa wa hadha lafzu kaza da lafuzza daban-daban amma wannan lafazin da na kawo na kaza ne to kun ga har yanzu muna magana akan al-itibar ash-shahid al-tabi to wannan darasin an gama rabin shi a yau insha Allah akwai ran da za a dawo da sake rabin shi za a zo magana akan ka samu tabi'i ka samu shahidi sai zama ya inganta ko bai inganta ba to shine darasi da za a akan samu tabi sai zan bai inganta ba to yaya rashin ingancin nashi yaya za a dauke shi shine rabin darasin da nace mana insha Allah yanzu mu koma a ci gaba da karatun littafi insha Allah na'am to yanzu kuma ga wata sabuwa ta abin da kullun ƙara shiga ake yanzu wannan sabuwar kuma ita ce garin neman ido garin neman gira to bismillah
game da mutaba annabi abin da ya koyar da kai
na'am
na ga kai misali da hadisin Bukhari sai kai misali da wasu hadisai da suka zo iri ɗaya sai ka nuna su ne suke mutaba'an kamar hadisin Bukhari ban gane wanne ne za a zama source hadisi da kuma wanne ne
shi ne wanda kake da shi wanda kake da shi da farko ai ba wani naka duka dama ba naka bane amma wanne ka fara samu shi kake da shi a hannu ko to shine zaka aje ya zama maka asali shine magana da na fadi dazu yanzu ka samu asali sai ka tafi daga Bukhari sai ka ce bari ka duba Muwatta da ka duba Muwatta sai ka samu sai ka ce to yanzu ka fake samun shahidi a ina ka samu shahidin a cikin Muwatta barin ga muku wata magana kowa in yaje gida ya dauki Bulughul Maram babin sifatis salati za ku ga misalin wannan magana akwai hadisin da malam ya kawo a cikin mai Bulughul Maram da ya kawo wani hadisi daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku zai durƙusa zuwa sujuda kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa sai ya sanya hannayen shi kafin gwiwoyin shi kun ji hadisi na ɗaya hannu kafin gwiwa can kuma sai kawo hadisin Wa'il shi kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da gwiwar shi sannan hannun shi haka ne ko ba haka ba to yanzu fannin na hado muku wasu abubuwa ne masu yawa a waɗannan misalan ina son ku dauke su su zama mana abinda zamu tattauna misalin mu a yau nan annabi ne da bakin shi yace sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku zai durƙusa fala yabruk kama yabrukul ba'ir kada ya durƙusa kamar yadda raƙumi ke durƙusawa zamu zo zamu koyi yadda ake fahimta hadisi jama'a daga cikin hanyoyin da ake fahimta hadisi shine duk abin da annabi ya misali da wani abu dabba ko wani abu in baka gane misalin da kyau ba dan baka san abin batun farko to aji hadisin ka tafi ka ga abin tukuna hanyar fahimtar hadisi misali annabi sallallahu alaihi wasallama yace mumini in an hada shi da dan uwan shi mumini kamar madubi ne me annabi yake nufi da wannan magana baka gane ba sai a ce to kaje ka dauki madubi ka tsaya a gaban shi ka gani da kazo
ashe dazu da kai wanka ka gama gayu a uwadaka ashe haka ka sawo hularka amma baka sani ba baka sani ba yanzu in ka fito za a yi ta dariya a ce ba kauyen banza ba kauyen bibita ba kaza kaza ba haka yan birni za su yi maka ba to shikenan sai ka zo sai ka tsaya gaban madubi sai madubi ya ce ayya ai hular ba ta sawo ba yi haka ba ta yi ba yi haka sai ta kwatanta maka har yadda sai ka ga ka haɗu yadda ba za ka ji kunya a ganka a haka ba a fassara ka ko sai ce sai dai akwai wani dan ta sono a hancin ka gyara sai ka gyara duk madubi ne nan yake maka gyara to dan share nan sai ka share dan gyara nan kaza baka taje gemu ba duk zai gaya maka kurakuran ka sai ka duba na karshe sai ka ga har sai ka dan waiwaya nayi ranka dai madubi yace maka eh ya baka fa idan ka fita ka wuce idan wani yazo ya tsaya gaban madubin madubin zai ce dazuwa na ya tsaya na gyara mai ta sono na gyara mai kaza to haka mumini yake in mumini yayi wa dan uwan shi mumini gyara baya tona mai asiri kamar yadda madubin nan in wani yazo ya tsaya daga baya ba zai fada aibin da ya gyara maka ba dazu munasara taimakon juna rufa wa juna asiri kaga yanzu ka fahimci hadisin saboda ka je ka kalli madubi ko to mu da hadisin raqumi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada ɗayan ku ya durƙusa kamar yadda raqumi yake durƙusawa mutane da dama sai su je suna fasara wannan hadisi sai su ce hadisin yana da rikici har aka samu babban malami ya shiga wannan rudanin al-imamu ibnu al-qayyim a cikin zadul ma'ad yace wannan hadisin abu huraira akwai tifka da warwara akwai rikici gaban shi ya warware bayan shi kaza kaza amma matsalar ita ce yaya zaka fahimci wannan hadisin hanyar da zaka fahimci wannan hadisin je kaga ya raqumi ke durƙusawa sannan ka kalli yadda halittar raqumi take ka kalli yadda halittar ka take to a tsakanin halittar mutum da ta raqumi akwai kon gaba kon baya gwiwoyinka nan na kafa a kafa ka ko to raqumi kuma ba a kafa shi ta baya suke ba a kafafuwan shi na gaba suke to ka fara fahimtar wannan bambancin kai da raqumi to tunda aka ce raqumi yana durƙusa da gwiwoyi in raqumi yazo kwanciya da gwiwa yake durƙusawa wadda gwiwar shi tana hannayen shi yanzu kai kuma an ce kaka kwaikwaye shi ka durƙusa da gwiwa to kai kuma gwiwoyinka suna kafa to yanzu ana maganar khusus ne ba ana maganar umum ba umum shine kafa da hannu to ba su ake magana ba yanzu an yi takhsisin gwiwa ake magana to ina gwiwarka take tana kafarka ina gwiwar raqumi take tana hannun shi to raqumi da haka yake durƙusawa da hannayen gaba haka akuya haka tinkiya to kai da aka ce karkai haka to kai kuma karkai da wannan gwiwar taka kenan dake kafarka sai zan kai wa hadisin kyakkyawar fahimta hadisi sahihi ne bai da rudani ko kadan dan haka ba a durƙusawa haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a cikin wannan hadisi to yanzu in ka fahimci hadisin nan haka to bari na dauko bangare na farko da nake so in yi mana a wannan maganar mu cike darasin mu sannan mu tsallaka nan gaba da mai bulugul maram yazo sai ya ce fa inna lil awwal shahidun min hadisi ibn umara yace hadisin farko shine wannan hadisin na cewa kada a durƙusa kamar yadda raqumi ke durƙusa sai yace yana da shahidi daga ibn umar to me shahidin shahidin yana nan cikin sahihul bukhari imam al-bukhari ya ruwaito cewa nafi'u ya ce abdullahi dan umar idan zai tafi sujuda yana tafiya da hannayen shi kaga shahidi kenan annabi ya ce kar ku tafi da gwiwa sai aka ce ga wani sahabi yana tafiya da hannu shin kalmomin ɗaya ne amma ma'ana fa to shine mai bulugul maram sai ya ce to wannan hadisin asalin aikin ibnu umar shahidi ne ga wancan hadisin na abu huraira to shikenan mun aje magana shahidi mutabi'i sai wata rana insha Allah mu dawo kan wannan magana yanzu karatun da zamu fada ciki wa alaikum assalam wa rahmatullah
ba hada marfu'i da mauqufi wannan hadisi ibnu umar ce ibnu umar yace ya yana zuwa da hannu
ai ba hadawa bane ana neman wani abu ne da zai taimake mu fahimci wancan hadisin wanda wasu suka ce ba ma'anar shi ba kenan sai aka ce me zai taimake ka sai ka ce ina da wata shaida ai shine shahidin dama yanzu kamar kalma as-sabiquna anan ba a gane me ake nufi ba sai wata riwaya ta zo ta ce al-awwaluna ai kaga sheda ce akan inda ma wani ya ce as-sabiquna na farko ba a yadda ba sai ce to ga wata riwaya ta zama shahidi ga maganar shi ko kun fahimta jama'a to ku sake jin wannan jama'a yanzu wannan hadisin da muke da shi na abin nan na Abu Huraira cewa kada a tafi da gwiwa sai a tafi da hannu ma'ana hadisin kenan wannan hadisi ne sahihi mu dai ce ga dai hadisi muna da shi kawai tukuna to garin neman jira sai aka rasa ido sai kace kana nemo wannan hadisin shahidi ko mutabi'i kana tafiya nema kuma sai kai karo da aka san shi kaga garin neman ne jira an rasa ido kana neman hadisin da zai mara maka baya akan tafiya da hannu sai ka ji kuma wa'il ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama baya tafiya da hannu da gwiwa yake tafiya sai ka ce a'udhu billahi to yanzu kanka ya buga kenan kuma abinda kake nema a goyi bayan ka sai ka ji an naushe ka to yanzu shine darasin mu to ran da ka hadu da haka garin neman binciken shahidi da mutabi'i ya zaka yi to matakin farko sai ka fara gano ina son ku rike wata magana da zan yi yau tana da muhimmanci in mun je babi akan mutanen da ake karbe da waɗanda ba a karbar ruwayarsu zan sake maimaito ta ita ce ta'arisi yana da muhimmanci misali mecece bid'a menene dan bid'a wane ne dan bid'a mecece shi'a wane ne dan shi'a mecece rasibanci waye rasibi rashin tsayawa a iya gane definition ta'arifi da kyau yana saka mutane da yawa cikin rudani mu dawo magana mu mecece mu'araba karo da muka ce yanzu mun ce wannan hadisin ya karo da wannan ko to mecece karo tukuna abinda malaman hadisi suka ce karo suka ce shine a ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza da kyau sai kuma a sake ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza din nan babu kyau shine karo amma in aka ruwaito annabi ya ce kaza da kyau kuma annabi ya zo yana aikata wannan abun to wannan ba karo bane kun gane to yanzu ku dauko wannan hadisan da nace mana Abu Huraira ya ce annabi ya ce kada a tafi da gwiwa sai dai da hannu kenan sai kuma ga hadisi ya zo ya ce a tafi da annabi na tafiya da gwiwa to yanzu in kun fahimci wancan ta'arifin da kyau to ba karo bane domin wancan mantuki ne wancan ma'amuli ne wannan annabi ya faɗi da bakin shi wannan kuma ya aikata sallallahu alaihi wasallam to ba karo bane yaya karo yake a cikin hadisi sahihi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito ya ce hisabin farko da za a fara ranar alkiyama game da sallah a cikin hadisi sahihi kuma da annabi ya ruwaito ya ce hisabin farko da za a fara ranar kiyama shine game da jini to yanzu karo kenan to wanne ne farkon ne domin wannan ya ce abu farko da za a fara na hisabi game da sallah za a bincike ka sallar ka yaya ta yi kyau in ta yi kyau komai ma ya yi kyau wani hadisin kuma sai ya zo faɗi ne yana faɗan cewa abu na farko da za a fara bincike hisabi shine game da jini wane ya kashe wane ya mana ya fasa wane ya kashe to yanzu kun ga yanzu waɗannan hadisan sun zo dukkan su magana ce kuma wannan ya ce abu na farko kaza wannan ya ce na farko to yanzu an samu karo to sannan ne za a fara maganar da zamu warware yau hadisin Salmanul Farisi da Abu Ayyub al-Ansari dukkan su sun ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada ku fuskanci al-qibla kar ku baiwa al-qibla baya wajen kashi ko fitsari Abdullahi dan Umar kuma yace na hau saman ɗakin yar uwata Hafsa sai na tsinkayi wato na hangi Annabi sallallahu alaihi wasallama irin kallo na fujia baka shirya ma abun baka kuskure yace sai na fuskan sai na ganin shi ya baiwa al-qibla baya
to yanzu annan an ce annabi ya aikata, a can kuma an ce ya hana, wannan ba karo bane, ba shi daga cikin abin da ake magana karo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba, ya kuma sake cewa mafi alherin masu shaida shine wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba, sai ya ce an yi karo. Ka zo ka bada shaida ba a tambaye ka ba, nan annabi ya ce kai masharranci ne, ka ma fi kowa sharri. Wannan ma ya zo ba da shaida ba a tambaye shi ba, kuma annabi ya ce kai mai alheri ne kuma ma ka fi kowa alheri, sai ya ce a'a, to yanzu wanne ne kenan? To kun ga an samu karo. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya taba azzakarin shi ya sake alwala, ya sake cewa mutumin da ya taba azzakarin shi babu komai, alwalar shi bata kare ba. To waɗannan su ake nufi karo jama'a. Amma idan magana ta karo da aiki, to wannan tun farko ba karo bane. Hanya mafi sauki da zaka sarrafa ta ita ce sai ka ce ana karban aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama a bashi uzuri ko wata larura daban, amma magana shi ita ce doka kawai. Magana shi kawai ita ce doka, amma abin da ya aikata kar kai saurin da'awar khususiyya kamar yadda wasu suke yi in baka da dalili nassi akan khususiyya din, sai ka ce yana iya daukar wata ma'ana. Misali, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada namiji yayi wanka da ragowar ruwan da mace ta rage, kada mace ta yi wanka da ragowar ruwan da namiji ya rage. Sai kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallama matan shi ta yi wanka, ya zo zai yi, sai ta ce nayi wankan janaba, fa sai ya ce ai ruwan baya janaba, sai durƙusa ya wanka ya rabu da ita. To yanzu ya saba ma abin da ya faɗa, to wannan zaka iya bashi ma'ana ko ƙarancin ruwa ko ƙurewar lokaci ko wani abu, aiki yana ɗaukan ta'awili. Amma wannan magana shi kai tsaye ba wani ta'awili da za ta ɗauka, don haka bai halatta namiji ya amfani da ruwa da mace ta rage ba, ko kuma mace ta yi amfani da ruwa da namiji ya rage a wajen wankan janaba ko a wajen alwala ko makamantan haka. To amma idan ya zo kafin a je bohol a ɗibo ruwa, kafin a je kogi a ɗibo ruwa, kafin a samo guga lokaci ya ƙure, ga ragowar ruwan da matar shi ta yi, sai tsuguna ya yi, sai a bashi fatawa ƙarƙashin wancan hadisin kenan, don haka aka fassara aikin Annabi a can ma sallallahu alaihi wasallam. Amma a yanzu akwai wadatar lokaci, akwai ruwa, akwai kaza, ga ruwan da matar shi ta rage, sai ya zubar, sai ya ɗibi nashi, sai ya wanka da shi, sai ya zama wannan hadisi na maganar Annabi shine abin aikatawa, wancan sai an shiga uzuri. To haka ake sarrafa ayyuka da magana, shine sai ka ji sun ce alqawlu muqaddamun ala alfi'li, ana gabatar da maganar shi akan aikin shi. Yayin da Salman al-Farisi da Abu Ayyub al-Ansari suka faɗi wannan hadisi, Annabi ya ce ka a fuskanci al-qibla, ka a baiwa al-qibla baya wajen tsugunu. Sai mu ga kuma ga Ibn Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci ya baiwa al-qibla baya. To yaya zani? Sai mu ce to yanzu dai wannan ba sabani bane, domin Abu Ayyub al-Ansari ya ce sun je kasar Sham, da suka je kasar Sham sai suka samu an gina madakunan tsugunu sun yi daidai da alƙibla, ya ce sai suka ɗan karkace, wato ba su tsayawa su fuskanci alƙibla ɗin ko su bata ba, sai su ɗan karkace har ma in suka fito sai su istighfari. Sai wannan ya nuna kenan, ashe can ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce an ganshi sai a ɗauka akan ko dai an riga an gina wurin haka ne babu yadda zai yi, don haka sai ya tsuguna a haka. Amma shi sahabi Abdullahi ɗan Umar da ya tashi nashi ta'awilin, tashi fassara, sai ya ce a'a, ai an hana yin haka ne idan a fili ne, in a fili ne shine kaka fuskanci alƙibla kada ka bata baya, amma in a ɗaki ne, a ban ɗaki ne, to ko ka fuskanci alƙibla ba komai tunda akwai shamaki, shi ta'awilin da yake nan. Amma malamai ba su karɓi wannan ta'awilin ba, saboda me? Saboda waccan fassarar ta Abu Ayyub al-Ansari ya ce gashi sun je ƙasar da an gina ban ɗakin sun fuskanci alƙibla, amma duk da haka sai su karkace. Kuma shi Abu Ayyuba shi ya ruwaito wancan hadisin na magana, na haka da aka hada maganar sai aka ce arrawi adra bima rawa, mai riwaya shi yafi kowa sanin abin da ya ruwaito. To yanzu kun ga mun kawo abin da muka kira jiya research question, yanzu mun kawo matsala kenan. Yanzu nan kowa ya rikice game da hadisan nan da na kawo, ana ta calculations ko? To yanzu ya za a yi kenan. to shine yau zamu ji ka'idar da ake bi ake sarrafa waɗannan hadisan insha Allah ta'ala. Muna masu neman taimakon Allah sai mu ce malam yace summal maqbulu, sannan sai shi hadisi wanda aka karba ana aiki da shi, in salima min al mu'arada, in ya kubuta daga karo, kun dai ji me ake nufi da karo, fa huwa al muhkam, to shine al muhkam, wato hadisin da ake hukunci da shi, wato ba a hukunci da hadisi sai in ya kubuta daga karo. Amma ka ku fahimci kuskure, ba fa ana nufin duk hadisin da ka gani kafin kai aiki da shi sai ka je ka duba ice ko ba mai karo da shi ba, ba haka ake nufi ba. Da ka ga hadisi ya inganta sai kai aiki da shi, amma ana nufin kana cikin aiki da shi sai kuma ka ji wani na karo da shi, ko ka binciko ya inganta garin nemo wanda zai kara mai inganci kuma sai ka samo mai karo da shi, to shine aka ce in ya kubuta babu wanda ke karo da shi to fa huwa al-muhkam, shine ake hukunci da shi. Wa in urida bi mislihi, in ko akai karo da shi da irin shi, to kun ji na fara fadi muku dazu me yake nufi da mumasala anan. Mumasala fi sighatil wurud awwalan, hadisin ya zo a magana ne, wanda ya zo yana karo da shi shi kuma ya zo a aiki ne, to urida amma bi ghairi mislihi, an yi karo da shi amma ba da irin shi ba, haka ne. Amma in ya zama wannan ya zo da magana ne, wannan ma ya zo da magana yana karo da shi, kun ji mumasala farko, to sai yake cewa fa in amkanal jam'u, idan zai yi a hada su a aiki da su to sai a yi. To wanne irin ilimi ne ake amfani da shi wajen hada su a aiki da su? Sai malam ya ce fa mukhtaliful hadith, sai a yi amfani da ilimin mukhtaliful hadith, wani fanni ne a cikin ilimin hadisi wanda ke karantar da kai ka kware ka iya hada hadisai biyu waɗanda suke karo da juna. Amma bari in ƙara bayani akan mumasalar can jama'a, kun san ya ce fa in urida bi mislihi ko? Mumasala ta farko muka ce idan shi na farkon ya zo akan alƙaulu ne to shi ma na biyun ya zama alƙaulu, idan shi na farkon ya zo akan alfi'ilu ne shi ma din wannan ya zama alfi'ilu, idan wannan ya zo marfu'i ne wannan ma ya zo marfu'i. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? To mumasala ta biyu, mumasala ta ƙarfi, tun farko wannan ya zo sahihi ne a cikin sahihul Bukhari, sai wannan ya zo munkari ne a cikin sunan Abi Dauda, ba karo kenan, ba ruwanka da wannan, don yaya za a yi munkarin hadisi ya karo da sahihi? Dan haka anan babu mumasala, dan haka wannan bai karo da wannan ba. To ku dauki wannan shine misalin hanya ta biyu da zaka sarrafa hadisin Abu Huraira da hadisin Wa'il. Hadisin Wa'il da ke cewa a tafi da gwiwa dinnan hadisi ne da'ifi munkari, hadisin Abu Huraira hadisi ne sahihi. Na farko hadisin Abu Huraira ya zo ne akan kaulu, hadisin Wa'il ya zo akan fi'ilu. Yanzu koda hadisin Wa'il ya zo akan kaulu ne to ba za a hukunta shi da hadisin Abu Huraira ba, don hadisin Abu Huraira sahihi ne, wancan kuwa ba sahihi bane. Dan haka yanzu kaga ba maganar karo anan. Amma yanzu ka dauko hadisin alwala, in ka taba azzakarinka alwala ta kare, in ka taba azzakarinka babu komai alwala bata kare ba, to yanzu wannan karo ne. Domin me? Domin yadda wannan yake sahihi wannan ma sahihi, yadda wannan yake kaulu ne wannan ma kaulu ne. To yanzu mu'arada da mislu kenan. To sai malam yace fa in amkanal jam'u, idan zai yi ka hada su kai aiki da su ka ba kowanne ma'anashi, to sai yace fa mukhtaliful hadith, sai kai amfani da ilimin mukhtaliful hadith. Shi ilimin mukhtaliful hadith hanya farko da ake bi ake iktisabi ita ce baiwa. Allah yakan yi wa mutane baiwa wanda in sun ji maganganu nan da nan zaka ga ko hira ake yi da an faɗi kaza aka nemi a ce to ai kuma kaza, sai wani ya ce a'a, to in kaza fa kaza, sai kaga ya waro da magana, akwai mauhiba. Na biyu gogewa a cikin ilimin usulul fiqhi, ilimin qawaidul fiqhiyya, ilimin nahw da sarf, ilimin balagha,
waɗannan su ne ilmomin da in ka ƙware a kai da an kawo ayoyi guda biyu suna karo da juna da ka dube sai ka ce a'a wannan ai kun ji abin da ta ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u kai baka iya shiryar da wanda kake so Allah ke shiryar da wanda yake so yanzu nan Allah ya nuna wa annabi kenan baya iya shiryarwa nan kuma sai Allah ya ce wa annabi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanya mai kakkiya siratin lahi hanyar Allah to yanzu waɗannan ayoyin a zahiri sun yi karo to bi mujarrar ka iya nahau da sarf ka iya usulul fiqi ka iya balaga da makamantansu da ka duba sai ka ce a ayar farko tana magana akan hidaya ne ta saka hidaya saka shiriya a zuci annabi ba zai iya ba annabi ya dauki shiriya ya saka a zuci wannan ba zai iya ba shine Allah ya ce wa annabi innaka la tahdi man ahbabta dilalatul iqtirani a wurin dalilin da zai taimake mu fahimci haka karshen ayar innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u shin annabi yana iya abin da Allah yake iya yi to wannan shiriya saka shiriya a zuci annabi duk yadda yake son ka ba zai shiryar da kai ba sai in Allah ya shiryar da kai to da yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kana shiryawa zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya yace siratin lahi anan kuma Allah ya gyara karantarwar annabi da wa'azin annabi cewa ba batarwa yake ba wa'azin shi ba batarwa bane wa'azin shi menene shiryawa yake wato shiriya ta bayani annabi yana iya yi shine bayanin shiriya yana iya yi amma in ya gama bayanin wani sai ya ce ƙarya ne wani sai ya ce gaskiya ne to wanda yake ƙaryan nan ne koda annabi na san shi annabi ba zai iya dauko bayanan nan da ya saka mishi a zuciyar gamsu ba to kaga yanzu ayoyin kaga kowace kafa ta tabi inda ya kamata kenan to wannan ilimin a Qur'ani sai randa muka fara ilimin ulumul Qur'an za ku ji sunan shi a Qur'ani amma in a hadisi ne to shi ake kira ilimin mukhtaliful hadith an fahimta kuma kun ji yadda yake baiwa ce sannan ilimi ne mukhtasab akwai baiwa Imam Shafi'i yana daga cikin malaman da Allah ya musu baiwa akai don haka a cikin littafin shi ar-risala ya tattauna mas'aloli irin waɗannan da yawa ya warware su yayi bayani sannan yazo ya rubuta littafi mukhtaliful hadith hakika ma dai shine malamin farko da ya fara rubutu a wannan fanni littafi juz'i guda haka sunan shi mukhtaliful hadith irin waɗannan hadisan yace ga wani hadisi yace kaza ga wani yace kaza sai yace amma ba sabani bane kaji ma'anar wannan kaji ma'anar wannan ina fatar mun gane kun ji abu na farko jama'a dangane da wannan mu dauko a hadisi yanzu ne muku misali a aya ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mafi sharrin masu sheda shine mutumin da yazo ya ba da sheda ba a tambaye shi ba wato ina ba mu abin da ma'ana ne dan a gane wannan kuma yace mafi alherin masu sheda wanda ya ba da sheda ba a tambaye shi ba sai malamai suka ce wannan yana da saukin a fahimta dukkanin sheda da zaka bayar wanda za ta sa mutane musulmi su bauta wa Allah to wannan ka zama mai alheri kuma ma ka fi kowa alheri domin kana sadar da bayi su bauta wa Allah wanda ita ce makasudin bautar su sai ka zo ka ga wata sai ka ce jama'an musulmi na sheda na ga wata waye tambaye ka ba wanda ya tambaye ka hakan nan ka miƙe a masallaci kace ga ga wata amma wannan shaidar taka tana jan musulmi ne zuwa ga alheri ko ga sharri alheri zuwa ga mai zuwa ga abu mafi girma da yasa Allah ya halicce su shine ibada to yanzu wannan halin da ka shiga na shaida ba a tambaye ka ba to kayi aikin da kafi duk wani mai bada shaida alheri wancan hadisi kuma da yace mafi sharrin masu shaida wanda ya bada shaida ba a tambaye shi ba ka zo wucewa sai ka ga mutane biyu suna dambe amma mu dauka ka aje mashin dinka ko ka aje motar ka kana dubawa me yasa motar ka me yasa mashin dinka sai ka ji wani ya ce wani biki yake a gidanku ne sai kawai shi wannan madadin ya bada ansa eh ko a'a sai daga hannu sai kwarfawa na mali an taɓa biki a gidanmu ne da zaka ce ana biki a gidanmu sai suka kama dambe wannan ya jiyo wannan ciwo wannan ya kaza kaza sai aka kwashe su aka kai su kotu da aka je kotu ba shakka wannan shi yayi rashin gaskiya daga tambaya sai kai duka to bai da gaskiya shi wanda ya fara duka amma kuma shi wannan sai alkali ya ce mai to ka kawo shaida inda shi ya fara dukan ka kawo shaida yana da shaida su biyu ne a wurin to amma kai ka gani shi kuma bai san kai ka gani ba kaga shi yanzu bai da shaida to bai da shaida to ran kai da dai alkali ba ni da shaida to sai alkali ya zaunar da su ya fara kawo ayoyi da hadisi za a yi sulhu yanzu shi tunda bai da shaida an zalunce shi kan amma tunda bai da shaida ya hakura a yi sulhu sai kawai ka ce a'a alagafa ta malam mota ta ta faci wurin wannan shi ya fara mali sai wannan ya ce yau ga shaida na samu yanzu wannan shaidar da ka kawo da za a sulhunta musulmi su zauna lafiya yanzu shaidar da ka kawo wancan ya samu elbow shi ta yi mai an shafa mai a gwiwa sakamakon wannan zai butsare to yanzu maganar sulhu ba ta taso ba ƙarshenta wannan kuma ya haifar da gaba to dan Allah ya tambaye ka wannan shaidar wannan shaida taka ta hana a yi sulhu tsakanin musulmi ta sababbar da wata fitina sabuwa ƙarshenta a ce a yi shari'a ɗau lauya a ɗaga kotu a ɗaga kaza a ɗaga kaza saboda ka ba da shaida ba a tambaye ka ba to yanzu ka zama masharranci ka ma fi kowa sharri dan ba a tambaye ka ba to sai malamai suka ce to kaga hanyar da za a sarrafa wannan ita ce hanyar da za a sarrafa hadisin sallah da hadisin jini ita ce dukkan shaida da baka bayar wanda za ta hada bayi da Allah to ka bayar ko ba a tambaye ka ban dai ka san kana da gaskiya tunda ga hadisai nan sun tabbatar da haka tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu mutane sun nemi ganin wata ibnu umar yace shi ma yana daga cikin mutanen sai je ba annabi labari waye tambaye shi ba wanda ya tambaye shi amma sai ba da labari annabi ya azumi yace akai azumi yanzu in har zaka ba da shaidar da za ta sa bayi su bautawa Allah zaka ba da shaidar da za ta sa aidiya ga Allah to wancan hadisin ya aiki akan ka ka zama mafi alheri idan har zaka kawo shaidar da za ta hada gaba tsakanin musulmi ko ta hana zaman lafiya to kai ka zama masharranci to kaga kowanne hadisi an fasara shi kenan da yadda ya kamata to haka hadisin hisabin farko da za a fara a ranar alkiyama shine game da sallah shine matsalolin da ke tsakanin bayi da Allah to ba azumi za a fara bincike ba ba zakka ba ba hajji ba sallah za a fara bincike tsakanin bayi da Allah amma bayi isu isufa to jini za a fara bincike ba harkar kuɗi ba ba harkar filaye ba kaga kowanne ya ɗauki ma'anar shi to yi wa hadisan annabi haka shi yake kira ilimin mukhtalifun hadis matsala ce wadda ta buga kan mutane da dama sai da aka samu manyan malamai suka zauna suka tsara abubuwa shine na gaya muku Shafi'iyya ya rubutu akai الامام ابن قتيبة الدينوري يا ربوت للتافي تأويل مختلف الحديث الامام ابن فورك يا ربوت مختلف الحديث والآثار ببن للتافي اللي في كواني شهرة اكن هكا شيني تأويل مختلف الحديث نا الامام الطحاوي ني اكيدة الطحاوي من للتافي مجلد يقوم شاشدا حديثا ددك كي زرقي ƙarshenta ka gama hayaniyar ka kakaf sai a ce yi haƙuri duba nan karanta sai ga kamar shafi 30 ya ce ne maka bayanin ma'ana kowane hadisi to matsalar da ɗaliban zamani yanzu ba su son yin karatu da mutum ya zo da matsala an ka ce a to zauna ka ga wannan littafin eh akai aka rubuta zauna sai ce ni malam ka bani fata yau in baka fata in ban karanta ba wahayi akai mu tafi kai maka karanta ran da bani ba kai ne malamin ba to sai ce shi yana sauri to na irin sauri kake ina zaka ba ka da kararrawar lahira ba ba busa kaho ba to kullun matsala ke ne yanzu ran wani ya tambaya yana karatun ilimin lawaya wani ya ce mishi babu kyau wani ya ce kaza ina so in nemo shi in ce mishi yazo da na tafi zariya sai nazo da littafai guda biyu akan karatun lawaya aka rubuta su hukuncin karanta law ba wai shari'a ba islamic menene al muhama fil islam fi shari'a al islamiyya littafai guda biyu manya in ka ce mai zo ka karanta ƙarshen ta sai ce bai da lokaci a shi abin da yake so kai ka bashi fatawar in ka bashi fatawar na daya baka taimake shi ba don ɗalibin ilimi ne da a ce wani babban lauya ne dan boko ya je suka saka mai shubha shine sai ka zauna kai mai bayani amma kai ɗalibin ilimi ga littattafai tafi ka karanta domin gobe kai ne malamin eh kenan idan baka yi mai haka ba in ka fada mai da baki karshen ta wani haji ya gama lalata tunanin shi ne shi kuma ya yanke shawara abin ba kyau saboda haka duk abin da ka fada mishi dan iya abin da ka iya rikewa ne daga littafin sai ku jayayya akai amma ya karanta zai ga an ce su wasu sun ce ya halatta wasu sun ce bai halatta ba ga hujjojin su ga idda aka kwana ga idda wani ya bugi ga idda wani abin nan ya karanta sai bayan wata guda sai ka ce ya dawo ya zo maka da sakamako sai ce bai da lokaci to ban ga yadda za a yi irin wannan daliban su waye gari su zama malamai ba ba zai yiwu ba jama'a Ali Hassan mashhur su Salim suka ce in suka zo da Nasiruddin Al-Albani matsala sai abin da yake musu kenan sai ya ce ga littafai nan kudi ba ku je ku karanta je ka bayan wata guda ka dawo yanzu babu shi a duniya daga shekaru biyar da ya rasu zuwa yau an tabbatar da sun rubuta littafan da ya fi littafan da shi ya rubuta a duniya saboda me saboda an karantar da su sun karantu ba a koya musu kawai ci ma zauna ba sai dai shi malami zai karanta abin da ya gaya maka shi kenan sadaqallahu alazim ka nannaɗa hannu a'a kai tafi ka je kai ma ka karanta in ya so abin da baka gane ba sai ka zo sai ku yi munakasha sai malami ce baka kaza kaza wani saurayi ya zo ya ce wa albani algafata malam kai ka koya mana kowa ya bar gemu ya saki gemu amma kuma a cikin littafinka ka kawo cewa abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance suna yin kassu idan gemu ya zarbabe za ga wani dan gashi wani lokacin wani yayi tsawo haka kace sai abu huraira sai ya datse sai ibnu umar sai ya datse sai ya ce aina shahid ina hujja ina littafi sai ya ce alhujjatu indaka irji ila almusannaf lilimam abi abdurrazzaq as-sanani warji ila kitab at-tarajjul lilkhallal sai ga mai wadannan littafan guda biyu sai saurayin nan sai je sai bincike ya dawo bayan lokaci da ya dawo ya zo sai munakasha ta yi kyau saboda yanzu ya je ya ga yadda abubuwan suke amma a sai ya ce kai dan abin da kake da shi fadi kuma kai zaka fada kuma sai ku jayayya a cikin abin da ka fada amma ije ya karanto inda kai ma ka karanto ran da aka ce kai ka mutu in aka ce ana neman ina daliban wane to sai su ce ga su amma dan Allah yaushe za a ce babban malami ya kwanta ya mutu ko bai nan a rasa daliban shi waɗanda za su tsaya matsayin shi ya nuna malam bai yi aikin shi ba kenan ko kuma dalibai ba su yi aikin su saboda haka harka ta ilimi jama'a ba ta buƙatar kiyaya kuma ba ta buƙatar gaggawa yanzu daga cikin tafannin da nazo da su misali ga irin su zan yi bayani yanzu irin wannan littafin zuwa zakai akwai ka'idojin da zamu zo mu fadi kamata yayi ko baka samu littafin ba sai ka je ka samu kai photostat sai ka je ka zauna sai ka karanta waɗannan ka'idojin duka ba cewa akai ka karanta yau gobe za a yi jarabawa ba cewa akai ka je ka karanta yanzu kullun muka zo karatu dinnan akwai assignment da zan rinka ba ku jiya na bada assignment akan me al-hadith al-hasan nace ku je ku bincike al-tafan mustalah to irin waɗannan suna daga abubuwan da ba sai an karantar da kai ba tunda aka karantar da kai abu guda sai a ce tafi ka je ka fada da bincike ko mun fahimci wannan to hanyar da ake bi jama'a irin waɗannan littafan ya kamata ka samu na ibnu qutayba na ibnu furq na al-imam at-tahawi sai ka karanta bari muku misali daya ibnu qutayba yace suka ce mana galibi masu kawo waɗannan shubohin mu'tazilawa ne da khawarijawa khawarijawa su matsalar su daban ce don su matsalar su sun ce dukkan sahabin da ya shiga cikin rikicin Aliyu da Muawiya to daga Aliyun har Muawiya har ƴan goyen bayan su duk sun kafirta dan haka da su da hadisan su gaba ɗaya ba a karban su su matsalar khawarijawa kun ji ta su kuma mu'tazila suna gabatar da hankali akan nassi saboda haka idan aya ta zo za su fara dubanta idan hadisi ya zo za su fara duban shi da ya saba wa hankali na ni sai kawai sai in ce ƙarya ne kai kuma in ya daidaita hankalinka sai ka ce gaskiya ne to kaga ashe babu ka'ida kenan to sakamakon wannan sai ya zama mafiyancin masu zargin hadisan da karo mu'tazila ne da khawarija ibnu qutayba yace suka ce ahlus sunna sun zagi Allah sun ce Allah kaman mutum ne dalili ga wani hadisi da suka yi wa annabi ƙarya suka ce wai annabi ya ce inna allaha khalaqa adama ala suratihi Allah halicci adam a bisa surar shi sai suka ce a'udhu billahi. Kaga wannan hadisin ya saba ma hadisai ingantattu da ayoyi na ainihin alqur'ani. Ga yadda hadisin yake, inna allaha khalaqa adama ala suratihi. Da suka dubi wannan hadisi, Allah ya halicci Adam a bisa surar shi Allah, wato yanzu yadda aka ga Adamu me kiran mutum, to haka Allah yake. Sai suka ce ahlus sunna sun ce Allah mutum ne, haka suka fasara hadisin. Sai suka ci gaba da zargi. Sai Ibn Qutayba yace a'a, wannan ya saba ma ilimi ya kuma saba ma hankali, domin tunda Allah yace laysa kamithlihi shay'un, ai ba zai taba yiwuwa ba kenan a ce kuma ga wata halitta irin Allah. To in dai hanya da ahlus sunna suna da hankali, ko bai kamata a zarge su da wannan rashin hankalin ba, ashe tabbas ba haka suke nufi ba. Dan haka abin ya saba ma hankali in aka fassara su da haka. Abin ya saba ma ilimi, domin ka'ida a cikin harshen Larabci nahwu ita ce ad-damiru ya'udu ila aqrabi ismin lahu. Inna Allaha khalaqa Adama ala suratihi ay Adama. Allah ya halicci Adam a bisa sura Adam. To amma aka faɗa haka kuma za a ƙara rudewa. Amma rudewa tambaya ce za ta biyo baya. Yaya surar Adam din take? Sai a ce wani hadisin ya sake zuwa ya ce Allah ya halicci Annabi Adam tsawo yana da kamu 70. Faɗi yana da kamu 40. Sai ce a'a, to ai kun ƙara ruda mu. Yanzu ne wannan hadisi yake nufi? Sai a ce to shikenan, ku kwantar da hankalinku. Yanzu kai babanka ne ya sadu da mahaifiyarka, yanzu ba mata mani ya girma a cikin mahaifa kwana 40, ya sake girma kwana 40, ya sake girma kwana 40, sai ya zama mutum, sai aka zo aka hura rai, da aka haifo ka dan tatsitsi ga kanan, sai ka ci gaba da girma, ka ci gaba da girma har ka zama yadda kake a yanzu. Kaga yanzu kai a haka da kake, haka halice ta a girma kai, ko to wannan hadisin yana cewa ne shi Adamu ba girma yayi ba, a yadda aka ganshi da tsawo kamu 70, fadi 40, to shi haka Allah ya halice shi, shine ma'ana. Hura mai rai kawai akai, inna Allah khalaqahu ala ma kanat alayhi suratuhu, yadda surar take haka shi aka halice shi, shi ba girma yayi ba, kai ko girma kai. To yanzu kaga me ya rikici a hadisin? Babu rikici a hadisin ko kadan. Ina fatan an gane jama'a. To haka duk hadisin malaman suka yi ta bi, al-Imam Ibn Qutayba haka ya rinka bi, Ibn Furqan haka ya rinka bi. Bahawi daga cikin abin da ya taimaka mai littafin nashi ya girma, saboda yana kawowa da isnadi, don shi malami ne da dadde. Al-Imam Tahawi can yake kusan sa'an su Imam Al-Bukhari ne. To dan haka a lokacin su duk magana da zaka faɗi da isnadi kake kawowa. Saboda haka kun ga isnadin sai yasa littafin sa yayi girma. Sannan na biyu, yana fadadawa wajen bada ansa. Tunda ƙwararren malami ne a Qur'ani da hadisi, idan yazo ya kawo maka maganar da ta ruda ka, sai zo ya fassara maka ita. To in ya fassara maka ka gane, sai ta kawo maka misalai da za su taimake ka wajen ƙara fahimta. In ya gama kawo maka, sai kuma ya kawo maka irin wannan matsalar, sai ya ce dan ka faki haduwa shiganta kuma a wata matsalar da ta faru, in azaka ne sai kawo, sai warware maka, shi yasa littafin ya tsawo. To Allah ya gafarta musu. To jama'a, kun ji wannan kenan. To idan ya zama ba zai yiwu a hada su ba fa jama'a, an ce in zai yiwu a hada su sai a hada su, saboda malaman ilimin usulu suna cewa li'anna ihmalan nasaini aula min ihmali ahadihima, aiki da nasoshi guda biyu ai yafi ka dauki daya kai, ko to idan ka kasa hada su fa, sai malam yace aula, ko kuma sai ya zama ba zai yiwu a hada su ba. Wasabatal mutaakhiru, amma kuma na karshe ya tabbata. To yanzu kuma an shiga wata magana jama'a. Yanzu ka kasa hada hadisan, ka buga duk iliminka ka kasa hadawa, kuma abinda ake sa rai fa kai din ne babban malami da kowa yake jiran kai shi ma yace amin to kai ka kasa balle wai ka tafi wurin imamu wane imamu wane idan ka kasa hada a matsayin ka na mujtahidi to ya za ka yi aka ce sai ka duba idan an samu daga cikin hadisan dukan su ko ɗayan su ya zo da tarihi to yanzu zaka koma zuwa ga nasikh wal mansukh kenan shine misali wannan hadisi yazo yace a shekarar da aka yi yakin Khaybara annabi ya tura sahabi Abu Talha cewa Allah ya hana ku cin naman jakin gida Allah ya hana ku auren mutu'a Allah ya hana ku ku shiga gidajen matan Yahuda ku bubbuge su Abu Talha aka sa shine ya zama town crier ya rinka yawo yana shela saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka je suka samu naman jaki suka dafa naman doki aka dafa naman alfadari aka dafa wannan yana daga hadisan da za ku rike za mu zo mu misali ran da muka zo yadda ake fahimta hadisi suka ce yunwa ce ta same su sai suka yi wannan abin suna cikin dahuwa sai kuma labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani bayahudi ya zo ya ce ya muhammad yanzu addinin naka kenan haka allahnka ya ce ku shiga gidanmu ku bugi matanmu kuma ku ci abincinmu ba da izini ba sannan kuma ga matsala auren mutu'a to sai aka saka sahabi Abu Talha sai je sai ya shela auren mutu'a an hana cin naman jaki an hana kuma ku shiga gidansu ba da izini ba balle har ku bugi matansu ku ci abincinsu ba izini to yanzu wannan hadisin ku manta da wai matsalolin da ke ciki don ba zaman karatun fiqh ne ake ba nan ana magana akan yadda hadisai suke karo da juna ne yanzu wannan hadisin ya zo da tarihi domin ya ce a shekarar da aka yi yakin Khaybara to sai ka je ka ga yaushe aka yi yakin Khaybara shine shekara ta 7 bayan hijira to a shekara ta 7 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kada a ci naman jaki sai kuma